بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبودو قد يصبتك الله سبحانه وتعالى دي هاد أمو أولن يمتي نال همس بقوي قوتا رمضان هجر رمضان صلى الله عليه وسلم تنادبو دا دي دلي حدود تلاتين دا أكو ونده ده 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 أشرين دا شدة قوتا بقوي شكرا تا دوبو بيدو قوم شابيو زامو تاشيو إن شاء الله فضل الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وتسورة البقرة آية دليل سبعين دبيو بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن وغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
طيب Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan tsarkakan abubuwan da muka arzuta ku da shi washkuru lillah kuma ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kuke bautawa Allah ce innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir kawai abinda Allah ya haramta muku wato ya hana ku ci shine wato mushe wanda dabbar da ta mutu da kanta waddama da kuma jini walahmal khinzir da naman alkhinzir wato alade wama uhilla bihi lighairillah da kuma abinda aka kururuta a sunan wani Allah a kansa ko kuma aka yi shi domin wani wanda ba Allah ba wato aka yanka shi ba da Allah ba don Allah ba zamu zo mu bayani akan wannan yace famanittura ghayra baghin duk mutumin da ya shiga kunci ya tsananta ya shiga halin tsanani shi ba mai wato baghin nan ce baghin ba mai neman haram ba ya bar halal wala adin ba kuma mai wuce iyaka ba fala ithma alaihi to babu zunubi akan sa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai malam sa'id yake cewa hadha amrun lil mu'minin khassatan ba'da al amr al am wannan umarni ne ga mu'minai umarni da aka ware mu'minai da shi bayan umarnin da aka yi musu na gaba ɗaya tare da sauran jama'a a baya ai an ce mana ya ayyuhan nas ko kulu min ma fil ardi halalan tayyiban an kira mutane baki ɗaya nan kuma Allah maɗauki ya kira iya mu'minai ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani yace wa zalika annahum humul muntafi'una 'ala al-haqiqati bil awamiri wan nawahi domin su masu imani su ne kawai masu amfanuwa da duk wani umarni da aka yi kuma su ne masu amfanuwa da duk wani hani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bi sababi imanihim saboda imanin nan nasu fa amarahum to anan sai Allah ya umarce su bi akli at-tayyibati min ar-rizqi su ci abu mai tsarki mai tsarkin nan tayyib malamai sun saba akan mai ake nufi tsarki ake nufi ko kuwa ma yustalazzu abinda ake jin dadin sa a baki dan kowanne yana da cikin abinda ake fadi a larabci ma'ana abinda yake yana da dadi sannan kuma mai tsarki ne kamar da muka karanta a wancan halalan tayyiban an kawo halalan fi wasfihi tayyiban fi dhatihi haka muka yi ko yawwa yace wa shukru lillahi ala in'amihi da kuma godewa Allah akan ni'imomin da yawa mutane bisti'maliha bi ta'atihi wato ta hanyar ai amfani da ni'imomin Allah a da'ar Allah in Allah yayi maka ni'ima to kai amfani da ni'iman nan wajen da'a ga Allah subhanahu wata'ala wat taqwa da kuma jin tsoron Allah biha da su ala ma yusilu ilaihi akan abin da zai kai mutum zuwa ga Allah fa amarahum bima amara bihi almursalin sai Allah madaukaki ya umarci mu'minai da abin da ya umarci mursalai manzanni cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan wannan ayya zo mana a cikin hadisi ingantacce wanda malam an-nawawi ya tara a cikin arba'un an-nawawiyya din nan ko wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin qala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan shi yasa malamai suka fassara shukur dinnan da aka faɗa anan ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi sai malamai suka ce abinda ake yin fi da shukur anan shine ayyukan salihai al-amalus saliha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana nasi akan cewa Allah ya umarci mu'minai a wannan ayat da muke karantawa yau يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون awannan umarni ne ga mu'minai su irin yadda akai umarni ga suwa ga manzanni sai mu koma mu ga umarnin manzannin me aka ce cewa aka ya ayyuha rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci dadadan abubuwa masu tsarki wa amalu salihan kuma ku aikata aikin kirki kaga su cewa akai musu ku ci abu mai tsarki mai daɗi kuma sannan ku aikata aikin kirki mu kuma nan ce aka yi mu ci abu mai daɗi sannan mu gode wa Allah to sai malamai suka ce shi ko Qur'ani sashen sana tafsirin sashe ne ko yana fassara sashe ashe kenan abinda ake nufi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce mu da abinda aka umarci manzanni to manzanni an umarce su da aikin kirki ne ashe mu ma wannan washkuru lillahi abinda ake nufi da ita wa amalu salihan ake nufi kun fahimci ma'anar yawwa tunda su ga abinda aka umarce su da shi kenan mu ma umarnin da aka yi mana an ce irin nasu ne ashe abinda ake nufi shine mai aikin kirki ashe in Allah ya yi maka ni'ima to ka yi aikin kirki ka bi bayan wannan ni'imar da aka yi maka da aikin kirki sai ya zama shine godiya yace fa shukru fi hadhihi al-aya abinda ake nufi da godiya a wannan aya huwa al-amalu salih shine aikin kirki wa huna lam yaqul halalan kun ga anan bai ce halalan ba dan me لان المؤمن اباح الله له الطيبات من الرزق domin da ma shi mumini ai Allah ya riga ya halatta masa masu tsarki abubuwa masu dadi duk abinda ba khabisi bane ba bukata a ce maka halal tunda ce akai me min at-tayyibat daga cikin dadadan abubuwa kuma masu tsarki dan haka ba sai an yi nassi akan cewa an baka shi a matsayin halal ba mun fahimci abu yawwa duk da wancan da aka yi halalan tayyiban shi yasa suka saba dama mai ake nufi ta'kidi ne ma'anarsu daya ko kuwa ma'anarsu daban-daban wannan yana nufin halalan fi wasfihi wannan kuma tayyiban bi ma'ana fi zatihi yawwa idan ya zama tayyiban ne fi zatihi to dama halal ne ko an fada ko ba fada ba saboda nasoshi da suka zo a wasu wurare din daban yace khalisatan min at-tabi'a wanda suka kubuta suka tsarkaka daga duk wani abin da zai bi baya ya bata su wali anna imanahu kuma saboda shi mu'mini imaninsa yahjizuhu an tanawuli ma laysa lahu idan mutum mai imani ne to imaninsa yana kange shi ya hana shi cin abin da ba halal bane gare shi dan haka ko an fada ko ba fada ba tunda aka ce ya ayyuhalladhina amanu to dama an san abin da ake umarta su da su shine su ci halal kuma mai tsarki kun gane abin da ke nufi ma'ana ba sai an ce mana halal ba domin shi mu'mini in aka ce ka ci abu kaza dama an san ba zai ci ba sai me sai abin da ya halatta gare shi yawa dan haka ko ba fada halal ba abin da ake nufi kenan wa qawluhu fadin sa da yake cewa in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance ku masu bautawa Allah ne ai fashkuruhu to ku gode masa fadalla ala anna man lam yashkurillah wannan sai nuna mana kan cewa duk mutumin da bai gode wa Allah ba falam ya'buduhu wahdahu to bai bautawa Allah shi kadai ba duk wanda bai gode wa Allah ba to bai bautawa Allah shi kadai ba kama anna man shakarahu hakanan duk wanda ya gode wa Allah faqad abadahu to ya gode wa Allah ya bautawa Allah in dai har ka gode wa Allah bisa ni'imar da ya maka to wannan godiyar bauta ce yawa shi yasa yace in kuntum iyyahu ta'budun wa ata bima amara bihi kuma yazo da abin da aka umarce shi da shi aka umarce shi da shi wa yadullu aidan har yanzu wannan aya tana nuna mana da yace fashkuruhu abin nan in kuntum iyyahu ta'budun yana nuni har yanzu ala anna aklat tayyibi sababun lil amali salih cin abu mai tsarki kuma halal sababi ne na aikin kirki kullum shari'a tana mana rabti tana hada mana alaka tsakanin aikin kirki da cin halal aikin kirki ana kiransa aiki ne na kirki in ya cika sharuɗa nawa guda biyu ko kuma a ce aikin da za a karbe shi wajibi ya zama an yi shi da ikhlasi kuma ya zama aiki ne na kirki aiki na kirki ma'anarsa ya zama akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to banda wannan kuma ya zama cewa an wajen aikin kirkin nan an ci halal shi ma sharadi ne na karbar aikin mutum idan mutum ya ci haram ya bautawa Allah akwai inda Allah madaukaki ba zai karba aikin sa ba mun fahimci wannan yawa kar mu manta hadisin Abu Huraira da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun ko la yaqbalu illa min tayyiban yawa shi yasa ma'anan ne madama ya kawo mana wannan aya din cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'minai da abinda ya umarci mursalai da shi kamar da ya gabata yace wa qabulihi da kuma karbar aikin wal amru bishukri umarni da akai cewa ayi godiya aqiban ni'am a karshen ni'ima ma'ana anan akwai umarni da aka bamu ayi mu gode bayan an mana ni'ima mun fahimci wannan shi wannan shi ma yana nuna ashe idan aka yi maka ni'ima godiya kake yi ba ai wa mutum ni'ima ai masa wata baiwa a bashi wani alheri sannan ya zama bai gode ba duk wanda ya baka alheri to ka gode masa to shi ma wannan kuma yace li anna shukra domin ku godiya yahfazu ni'amal mawjuda ita godiya idan mutum yana yinta to tana kiyaye masa ta tsare masa ni'imomin da suke tare da shi a yanzu Allah ya masa su wa yajlibu ni'amal mafquda kuma sannan zai sabbaba jawo masa ni'imomin da ba su da shi ya samu me yake nufi anan idan mutum ana yi masa baiwa da alheri da ni'ima Allah ya masa to in ya gode godiyan nan tana sa wannan ni'imar da aka yi masa ta yanzu ta tabbata ta dade sannan kuma godiyan nan har yanzu za ta jawo masa ni'imar da ba a yi masa ba ma bai ganta ba to sai a yi masa ita kaga ya samu rabo nawa biyu in kuma ya zama bai gode ba to wannan nasa wanda aka yi ta yanzu ta lalace kuma ba za a yi masa wata ba kaga ya yi biyu babu shi kuma wancan ya yi biyu akwai kenan ana faɗa haka a Hausa yau to wannan shine to Allah ya bamu damar gode masa bisa dukkan abin da ya mana ni'ima kama annal kufra kamar yadda butulci shi kuma yunaffirun ni'am almafquda yana kore ni'imar da ba ta zo ba ba a same ta ba wa yuzilu ni'am almawjuda yana gusar da ni'imar da take nan yawa idan mutum ya butulce nan kufru ana nufin butulci ba kafirci ba kafirci na fita musulunci ba shi ake nufi anan ba tunda ana zancen ni'am duk inda ake maganar ni'ima aka kawo kufur to ana zancen butulci ne mai ma'anar butulci da Hausa ai Hausa ce dama ko mai butulci na samari samari za a tambaya kalmar butulci mai butulci ha yaudara shi yasa da mana ce a tambayi samari samari eh mana bai me ba eh ban ji ba eh bai yaba ba to ana kusa eh wato kin gode wa ni'ima in an maka alheri kai kyam da kai kaman ba ai ma ba wannan shine butulci banda wannan ma kuma ka biyo abin da wani zance kana cewa ba ai mun komai ba yauwa duk da kardiyana cikin kalmar butulci an maka baka gode ba kuma sannan kana ta surutu kana kunkuni cewa ai ba ai ma komai ba wannan shine butulci to shi ake nufi da kufur a nan gurin yauwa sai yake cewa ina ne wannan al-kufra ko wannan wuce yauwa kama anna al-kufra yunaffiru an-ni'am al-mafquda wa yuzilu an-ni'am al-mawjuda yauwa mun fassara wannan yace walamma dhakara ta'ala ibahata at-tayyibati yayin da Allah ya ambaci halaccin abubuwa tsarkaka masu dadi dhakara tahrim al-khaba'ith sai kuma ya ambata mana haramcin wato yadda aka sabar wato hana mu da aka yi mu ci abubuwan da suke wadanda ba su da tsarki masu kazanta kuma sannan masu cutarwa fa qala sai yace innama harrama alaykumul maytatu ko haka ne ko innama harrama alaykum al maytata ko nam innama harrama alaykumul maytata waddama har zuwa karshe nan me yasa nace maytatu akwai waɗanda suka karanta haka kamar da tsabari yake cewa idan aka dauki innama a matsayin harafi ɗaya ne yace kuma wannan shine gaskiya to wajibi ai wa maitata da abin da ya biyo bayanta me nasaba innama ai kawai harrama ai Allahu Allah madaukaki ya haramta muku me almaitata maf'ulun bihi mansubi in kuma aka dauki inna a matsayin lafazin taukidi sannan kuma ma ya zama me ismu mausul sai ya zama ismu inna ne ma'ana inna haqiqa ma harrama alaikum abinda aka haramta muku sai a ce to almaitatu mun gane wannan yauwa abinda aka haramta muku shine almaitatu a mushe da sauransu da sauransu mun gane abu yauwa amma dai yadda qira'a take anan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir almaitatu almaitata da yake nan an sa almaita da takhfifi ko a wata qira'a akwai tashdidi almayyita amma wannan suna cewa asali almaywit shine asalin kalmar sai akai canza wawun din ta koma ya'u shi yasa wasu suka ce za a sa shadda din amma yazo duka ana fadin almayta ko kuma almayyita kowanne yazo ana fadin sa amma nan qira'a da muka karanta shine innama harrama alaikumul mayta to nan me ake nufi da an haramta mushe mushe ko almaita shine abin da ya mutu da kansa an haramta mana mushe me aka haramta a mushen ma'ana kowace mu'amala da take alaka da mushe ita aka haramta domin zahirin wannan nasin abin da ke nuna kenan an haramta mushe ma'ana an hana domin asalin at-tahrimu bi ma'anal man' ma'ana an hana mu mushe me aka hana mu ci ko ku amfani ci ko yau malamai suka ce duka ma waɗannan abubuwan da aka ambato cin aka hana ba wani amfani ba saboda me dama ai can cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati tunda aka zo da umarnin ci sai aka yi istithna'in ga abubuwan da aka haramta to haramcin na ci ne ba haramcin amfani ba ashe ya halatta idan aka samu mushe a gefen titi ko a jeji ba za a yanki wani bangare na jikinsa a je a dafa a ci ba wannan haramun ne shine nasin abin da aka faɗa ne amma mai bukata ya dauki mushen nan ya fede ya dauki fatar ya je a je mai ta ayi amfani da ita ayi takalmi da ita ayi buzu da ita ya halatta ko bai halatta ba ya halatta mun gane wannan saboda shi tathirin irin wannan jildin shine me ma'ana kai abin nan tsarkake da zai bada dama ayi amfani da ita shine idan akai me tsaka tsarkake ta akai jima in aka je mai ta to an tsarkake ta za a iya amfani da ita mun fahimci wannan ko yawa ashe kenan duk waɗannan abubuwa da aka hana mu ci aka hana mu wani abin da za a iya amfani da shi za a iya amfani da wato wani bangare nasa illa sabani da malam suke akan abin da ya shafi al-khinzir shin za a amfani da wani gefe nasa ko ba za a amfani da shi ba shin najasatu ko ainiya ce ko ko najasa ta maganar ci ne kawai yawa ina fata mun fahimci wannan na'am na idan aka ci inda aka ce an samu dama an yanka za a iya ci ai shi da ma wani hukuncinsa daban ai wannan wadda ta mutu ne ba a yanka ba amma wadda aka yanka ta misali an buge ta mota ta buge za kafin ta mutu aka yanka ko kuma ba ta da lafiya kafin ta mutu aka yanka wannan dai halatta ce yau ba haram ba ce ina ne muke sai ke cewa wahiya ma mata almaita shi ma mata bi ghairi tazkiyatin shar'iyya duk dabbar da ta mutu ba tare da yanka na shari'a ba tazkiya da zalum shine yanka yawa zaka amma an ce zaka yawa shi zaka shine tsarki ngani yawa ko kuma zakat kai wancan an ce zaka'i shine kunya kwakwalwa mai rike abu amma nan ana nufin yanka li annal maitata khabithatun mudirra domin kuwa shi mushe kazamun abu ne kuma mai cutarwa li rada'atiha saboda wato muninta fi nafsiha a kashin kanta wali annal aghlaba an takuna an maradin kuma kasancewar galibi in kaga ta mutu da kanta to dama saboda la'alla saboda wata cuta ce kuma ana tsoron wannan cutar a iya dauka ko wani mutum ya ce ya cutu fayakunu ziyadata dararin sai zama karin cuta za a samu wastafna shari'u min hadha al-umum maitat al-jaradi wa samaki al-bahri wannan yana da kyau a kawo shi shi ma anan ko dan kada mutum ya ce an ce kar a ci mushe kuma an fassara mushen nan abinda ake nufi da mushe shine abinda ya mutu da kansa ba a yanka ba sai mutum ya ce to ina ga ana nufin kai kowanne abu in ya mutu da kansa ba za a ci ba to shine malai yake cewa a sunna ta kebance mana cewa za a iya cin mushen fara da kuma wato mushen kifi da ke cikin teku mun gane wannan ba iya wannan ba tunda nasin da yazo akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ne akan albahar ko sai sai huwa mene huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu tawwa ruwansa mai tsarki ne za a iya alwala da shi za a iya wankan janaba sai sai al-hillu maitatuhu mushan zama za a iya ci halal ne nan ba samak ya fada ba ko yawa shi yasa malamai suka ce wannan hadisin ya halatta duk abin da yake rayuwa a ruwa inda dan ruwa ne shi to in ya mutu ya halatta a ci mun fahimci wannan yawa in dai a ruwa yake rayuwarsa to in ya mutu mushensa ya halatta a ci shi ba buƙatar yanka sawa'un kifi ne ko ba kifi ba su kaguwa su mene duk waɗannan abubuwa wani ya ce ana cin kaguwa a shi ka je gun larabawa kaga kaguwa tsada ne da ita tafi ordinary kifi tsada saboda suke jin daɗin abinci da ita yawa to duk wani abin da yake rayuwa dai inda a cikin ruwa yake to ya halatta a ci shi sai ce waddama da kuma jini ai al-masfuh mai kwarara kama fil ayati al-ukhra kamar da yake a wata aya din da aka waccan aya sai ta fassara wannan kamar cikin suratul an'am wama uhilla bihi li ghayrillah da abinda aka kururuta sunan wani wanda ba Allah ba akai ko kuma aka yi shi ba domin Allah ba ai zubiha li ghayrillah shine duk abinda aka yanka ba don Allah ba كالذبح كالذي يذبح للأصنام والأوثان كما وندا يينكا دومن gumaka da kuma duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba. Sanam shine abin da aka sassaka shi a tsarin jikin mutum, wasan kuma duk abin da ake bautawa ba Allah ba, sawa'un jikin mutum ko ba jikin mutum ba. Min al-ahjar ne daga wato duwatsu, wal qubur da kaburuka, mutum yaje kabarin wani ya yanka dan girmama wannan kabarin, wani hawi hada makamancin waɗannan dukkanin su haramun ne a ce. Yace wa hadha al-madhkur ghayru hasir lil-muharramat, wannan abubuwan da aka ambata nawa aka ambata, abubuwa uku ne. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir, abu uku aka faɗa ko shin iyakar abinda aka haramta kenan. Sai malami yake cewa wannan ghayru hasir lil-muharramat, ba taƙaita ma'ana ba an tsaye da abinda aka haramta a cikin waɗannan abubuwa ukun ba, ya zama cewa banda su komai ya halatta. A'a, akwai abubuwan da su ma nassi ya zo akan haramta su, mun gane ji abihi, amma an zo da waɗannan ne libayani ajnasil khaba'ithi almadlul alaiha bi mafhumi qawlihi tayyibat, saboda a nuna mana jinsi, don ai bayanin jinsi jinsi na abubuwan da suke masu kazanta masu cutarwa, waɗanda faɗin sa tayyibat yake nuna mana, waɗanda an haramta at-tayyibat, an halatta at-tayyibat ko to an haramta kuma al-khaba'ith. Sai aka ba mu misali daga cikin al-khaba'ith din, ba dan taƙaita mana cewa iya waɗannan sune al-khaba'ith ba. Mun fahimci abin da yake nufi? Yawa, yace fa umumul muharramati, fahimtar umumin game garin nassi akan cewa an haramta duk abin da yake khabithi ne, tustafadu min al-ayati sabiqa, ana fahimta daga ayar da ta gabata cewa a ci abin da yake halal kuma mai tsarki. Ya ayyuhal ladhina amanu kunu min tayyibati ma razaqnakum, kaga kenan ashe duk abin da yake khabithi ne ko an faɗi sunansa a cikin innama harrama alaykum, wato waɗannan uku ko ba a faɗa ba, to ya shiga cikin khabithi, haramun ne a ci. Mun fahimci abin da yake so ya gaya mana insha Allah. Yawwa, bari mu gama nan. Yake cewa wa qaw fi qawlihi bi umumin muharramat tustafad min ayyo, sai ce min qawlihi halalan tayyiban, a baya yace ya ayya Allah madaki ya faɗa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, kaga kenan ashe duk khabithi bai shigo cikin nan ba, don haka baya buƙatar ashe sai an gaya maka sunayen khaba'ith din gaba daya, amma misali ne an baka misali da na farko me GM mushe, don haka din jinsin abin da ya mutu da kansa ya shiga ciki. Haka nan an baka misali da jini, an baka kuma misali da abin da ke naman al-khinzir, don haka duk wata dabba mai kazanta irin wannan to ita ma wanda aka yi nassi a kanta to sai zama ba za a ci ta ba. Magana akan yanka, malamai suna da maganganu da dama a nan, ya kamata mu fahimci abubuwa wajen da dama haka guda, zan tsaya dai akan guda biyu zuwa hudu. Na farko, akwai abubuwa manya guda biyu dangane da abin da ya shafi yanka. In aka ce mutum ya yanka abu, to abubuwan lura na farko da sunan me aka yanka, mun ji ɗaya? Yawwa, sunan wa aka ambata aka ce bismi kaza ko bismu me. Na biyu, asalin menene dalilin yankan, kasdin da ke cikin zuciyar mutum, duk wannan abun ana lura da shi wajen hukuncin da za a dora akan wannan abun da aka yanka, za a ci ko ba za a ci ba. Shi sa malaman suka kasa abun kashi hudu. Kashi na farko, duk abin da aka ambaci sunan Allah a kansa, ambacin sunan Allah a ce shi ne a ce bismillah, mun gane? Yawwa, duk abin da aka ambaci sunan Allah wajen yankansa aka ce bismillahi, kuma wa qusida bihi at-taqarrubu ila Allah tabaraka wa ta'ala, ya zama ana nufin neman yardar Allah ne da wannan yankan, an yanka ne kawai domin Allah, domin a samu lada, domin nusuki, to wannan tauhidi ne, naman kuma halal ne, mun ji ɗaya? Yawwa. Na biyu, yankan da aka ambaci sunan Allah aka ce bismillah, amma kuma ana nufin a girmama wani wanda ba Allah ba da shi, sai ayi misali da sunan almasihu ko da sunan wani waliyi ko da sunan wata bishiya dan a girmama ta ko da sunan wani annabi ko sunan wani mala'ika ko sunan wani aljani gashi an ce bismillah amma kuma an yi da sunan girmama wani aljani ko wani mala'ika ko annabi ko waliyi ko shehi ko makamancin wani wannan an yi abin da ya dace a gefen isti'ana bismillah amma kuma an yi shirka wajen qasdi shi ma wannan haramun ne a ce shi mun fahimci wannan saboda ba a nufi Allah ba ba a yi tauhidi ba dama abubuwan da suke ciki guda biyu ne kamar da ambata mana shi ambatan sunan a babin isti'ana ne bismillah kamar mutum yana cewa ne ina neman taimakon Allah wannan a wannan yankan shikenan mun fahimci wannan yawa amma a nufi na zuciya kuma in mutum yana nufin bautar Allah da girmama shi kamar yankan layya kamar yankan hadaya kaga ai ba an yi ne don a ci nama ba ko an yi ne domin kusanci zuwa ga Ubangiji to in aka yi wannan kuma an ce bismillah to yanka ya halatta a ci kuma an yi tauhidi na biyun nan kuwa shine a ambaci sunan Allah amma kuma ana nufin girmama wani wanda ba Allah ba da bauta masa da neman yardar sa to nan an yi isti'ana da Allah amma kuma shirka akai dan haka ba za a ci ba duk da cewa da sunan Allah akai mun gane wannan na biyu ay na uku yankan da aka yi ba da sunan Allah ba kuma aka yi nufin shirkar aka yi shi dama domin a girmama wani abu wanda ba Allah ba kuma sai aka faɗi sunan misali a ce bismil masihi ko bismil shehi wane da sunan annabi wane ko sunan mala'ika wane ko sunan aljani wane sai aka yanka kuma dama ana nufin a girmama wannan ko kuma wani ma wanda ba shi ba to wannan an yi shirka a isti'ana an yi shirka a ibada duk gaba ɗaya don haka ba za a ci ba mun gane wannan na'am bari in gama tukuna sai tambayar ta zo na hudu shine wanda an yi yankan shi ma ba da sunan Allah ba sannan kuma sai aka yi shi domin Allah ma'ana niyyar Allah ake so a girmama amma kuma yankan sai aka sa sunan wani wanda ba Allah ba mun fahimci wannan yawa mutum yayi domin misali mutum yazo layyarsa maimakon ya ce bismillah kaga layyi ai Allah ake nufi ko to sai amma maimakon ya ce bismillah sai ce bismi ko ya faɗi sunan wani aljani ko makamancin wannan to wannan shi ma mai hukuncinsa nan an yi shirka a isti'anar sannan kuma an yi tauhidi shi yasa malamai suka ce tauhidin ma bai yiwu ba la'allah can a ƙasan zuciyar mutum zaka sami asali tunda wannan wanda aka yi yankan domin da sunansa din ya kai girman a sa sunansa a yanka to la'allah asali dama shi ake nufi ma a zuciya mun fahimci wannan wannan su ne surori guda hudu mun ga ashe tauhidi da halacci yana guda ɗaya ne shi yasa malamai suka ce ambaton sunan Allah akan abin da za a ci wajibi ne yawa akwai sabani idan mutum ya manta bai fada ba za a ce in mantuwa ne yau akwai sabani al-imamu shafi'i yana ganin in musulmi ne ya yanka ya manta bai fada ba za a ce saboda sunansa kawai kasancewar da'iman yana tare da la ilaha illallah mun gane wannan yau amma wannan gefen mantuwa ne amma da gangan mutum ya bar sunan Allah bai fada ba a yanka ba za a ci ba ina fata mun fahimci wannan mun gane waɗannan abubuwan guda hudu yawa yana da muhimmanci wannan kun ga zai tambihi zai faɗakar da mutane akan abubuwan da wasu suke wani yana tsammanin tauhidi ne ko kuma yana tsammanin ba komai ya yanka abu da sunan wani aljani kamar za a yi tsafi to ko da an faɗi sunan Allah a yankan wannan yankan mushi ne duk wanda ya yanka wani abu dan za a yi tsafi a ɗauki wani ɓangare na jikin aje a yi tsafi da shi ko a kashe wani ko a yi wani abu dai na surkulle in da sunan an yanka da sunan Allah amma nufin na yin wannan abu ne irin yankan da ake cewa a yi yasin mutum ya lalace ko ya haukace to yanka ne da bai halatta a ci ba yasin sura ce a cikin alkur'ani ba a bokanci da ita ba a tsafi da ita yawa kawai ana kara sunan ne amma tsafi ake nufi da sihiri ina fata mun fahimci wannan yawa to anan tambaya idan mutum mai hukuncin mutum ya yanka abu cin nama ya ce bismillah amma kawai ya yanka ne dan ya ci namansa bai nufin taqarrubi ba ya halatta ci yawa ya halatta ci ba dole bane ashe yanka ya zama tilas a kowanne hali na takarrubi ne zuwa ga Allah mun gane yawa zaka iya yanka saboda ka wadatar da mutan gidanka da nama kai baki za su ci abinci ka yanka musu taure wani dan rago a ji dadi ko a yanka sa a raba mutanen unguwa haka kawai dan ka taimaka ka bada sadaka mun fahimci wannan wannan duk ba lalle bane sai ya zama cewa da niyyar taqarrubi duk da yake wannan na sadaka taqarrubi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda zaka yi dai dan kawai a ci nama ba sharadi bane sai kai niyyar taqarrubi muddin dai an faɗi sunan Allah to ya halatta a ci mun fahimci wannan akwai wani yanka da ake a jahiliya idan manyan mutane za su zo ko za a yi bakon sarki ko wani babban mutum zai zo sai mutum ya ware wata dabba sai a yanka domin wannan zuwa wasu suna ambato da sunan Allah za a yanka amma kuma sai an zo da abun gaban shi sarkin dan a nuna girmamawa gare shi shine nan malamai suka tattauna akan cewa wannan yana cikin ayyukan jahiliya shi ma in har an yi shi ne domin ibada da kuma kusanci zuwa ga wannan sarki to ya zama haramu shi ma ba za a ci ba in kuwa domin kusanci zuwa ga Allah akai amma saboda zuwan sarki a sa masa kabaki ya ci abinci ya koshi to wannan ba matsala a ce dai kullum Allah abin da yake lura a cikin al'amuran da muke yi shine me qasdin mu zuciyar nan shi yasa kullum ake so ka sallama zuciyarka zuwa ga Allah ka zama mai ikhlasi duk abin da zakai ya zama domin Allah zakai in kai ba domin Allah ba to sai zama wani abu ne daban malam me yake cewa tambaye na na to asali shi mutum idan ya haddace alqur'ani ya yanka domin godiya ga Allah in Allah ya nufa a ciki da niyyar ayi walima wannan ba matsala bace mun fahimci wannan amma ayi rabdin abun wannan al'adar mu ce wai a ce in mutum yayi sauka in ba ayi masa yanka ba zai haukace shi yasa zaka ga mutane akwai mutane ma haukata da yawa haka suna yi ma har sai kaji wani yana karanta alqur'ani sai a ce haka yanka ne ba ayi masa ba to ai wannan sai yasa mutane su guji ma haddar alqur'ani ko ba haka bane idan wanda bai haddace alqur'ani ba bai yanka ba zai zauna lafiya amma ga wani ya haddace alqur'ani shi kuma yayi saukar alqur'ani bai yanka ba shi kuma ya haukace ai wannan wani abu ne da ke nuna mutane a tsoraci karatun qur'ani da haka wannan ba daidai bane al'ada ce ba ta da kyau yawa ba abin da zai samu mutum in yayi walima ko in bai walima ba yawa an samu walimar magabata an samu daga salaf suna yi in mutum ya sauke qur'ani saukewa ma kawai ta karantawa ba saukewa ta hadda ba yakan yanka wani abu su ci da abokansa walimatan a babun walima yawa da kuma godiya ga Allah subhanahu wataala wannan kaga Allah aka nufa aka gode masa akan ni'imar haddar alqur'ani ba laifi bane wannan yankan sauka din amma kar a rabtinsa a hada shi da maganar cewa yin hauka in aka yi ku dai wannan kamar da malamin ke tambaya to an yi jahilci yawa shi mene a ce an yanka dan kada ya haukace amma ai asali idan ka tambayi mai yankan ba wai yayi ne domin wani Allah ba na fatan fahimci abu yawa yayi ne domin Allah amma kawai dai abin da ya tsora tashi shine in ba ai ba za a haukace an fahimci wannan yawa wannan ba matsala bane amma dai ai ilmantar da shi cewa wannan jahilci ne kuma shirme ne yawa Allah madauki ya kyauta abubuwa irin wannan a cikin al'adunmu na Hausawa suna da yawa shi yasa amfanin fadakarwar kenan Allah ya sa in an ji kuma a gyara wato duk abin da mutum zai yi ya tabbatar da cewa ya yi shi ne domin Allah yana son kuma lada daga Allah amma in har akwai wata niyya a ciki daban to za ka ga cewa wannan abin yana ɓatawa mutum aikinsa kuma Allah sai ya kasa karɓa sai ya ƙi karɓar abin shi yasa yanzu kaga irin abubuwan da ake yi hatta a harkar almajiranci din da karatun allo da makamancin wannan idan mutane suka ɗauki irin waɗannan al'amuran mutum ya ce ai idan ba a yi kaza ba za a yi kaza duk za ka ga al'adu ne mutane suka ci so kansu kuma idan aka ɗauki wannan abu wanda yake nesa ba a cikin wannan fagen yake ba zai iya gudun harkar tasu saboda tsoron wannan abu yanzu kaga idan har aka ce duk wanda ba a yi masa yanka ba zai haukace kowa zai ce to in haka ne me yayi zafi mako gaba daya ai sai a hakura da hadda alqur'ani da karatun alqur'ani kuma wannan kun ga ba a ce makawa a karatun alqur'ani ba an kore mutane daga karatun alqur'ani ya kamata ya zama masu hadda alqur'ani masu karantar da mutane alqur'ani suna tallafo mutane ne su zo su yi karatun alqur'ani ba kore su ba babu dalili la alqur'ani la sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wajibi ne idan mutun ya sauke sai ya yanka mun gane wannan amma idan ya sauke din ya yankan ba matsala bane amma ba wajibi bane ballantana a ce idan ba ai ba za a haukace Allah ya sa kuma ba malamin ne yake masa wani abu dan ya haukace ba Allah ya kyauta sai ce wa inna ma harrama alaina hadhihi al-khaba'itha wa nahwaha lutfan bina Allah ya haramta mana ya hana mu cin waɗannan al'amura ne domin tausasawa gare mu da tausayi wa tanzihan 'anil madar da kuma wato tsarkake mu daga wata wato cuta duk abin da zai cutar da mu wa ma hadha tare da haka famanittur duk wanda ya shiga kunci ai uljia aka kuntata masa aka tilasta shi ilal muharrami zuwa ga cin abin da yake haramu biju'in saboda yunwa wa adamin da kuma ga yunwar ga rashi yawa shine udmin ba adamin ba udmin aw ikrahin ko saboda tilasawa aka zo aka sa maka wani abu za a kashe ka idan baka ci mushe ba ga abu haramun ka san naman alade ne sai wani yazo ya sa ma bindiga ya ce sai ka ci ai akan shiga irin wannan halin wani lokaci ko yawa da kuntatawa musulmi ko makawancin wannan ko a ci naman jikin mutum a zo a kuntata ma kai ma sai ka ci in ba haka ba za a yanka ka to mutum ya ci dan kar a yanka shin wannan ba matsala bane shine ma'anan wanda zai ci saboda tilastawa ghaira baghin ay ghaira talibin lil muharram shine ma'anan ghaira baghin wanda ba mai neman haramun ba baghin ay talibin lil haram yawa mutumin da yake neman ya ci haram din ma qudratihi alal halal tare da ikon sa akan cin halal kana da halal gata a gida sai ka tafi ka je ka ci haram to wannan mutum ya zama baghin yawa aw ma adami ju'ihi ko kuma ya ci ba tare da yunwa ba ba yunwa yake ci ba yake ji ba haka kawai ya dauki haram din nan ya sa a bakin sa ya ci wala adin haka nan ba mai keta haddi ba ai mutajawizin al-hadd ba wanda ke wuce iyaka ba fi tanawuli ma ubiha lahu ittiraran wajen wato cin abinda aka halatta masa a tilas ma'ana faman turra wa huwa ghayru qadirin ala alhalali wa akala biqadri ad-darurati fala yazidu alaiha shine abin da ake nufi da wannan wala adil din me ma'ana wannan idan mutum yana tafiya yunwa ta dame shi ba inda zai samu abin da zai ci sai ga mushe ya samu wuta ya kunna ya yanki wani bangare wata karfata na wannan dabba da ta mutu ya gasa abin sa a wuta ya ci yayi maganin yunwa to bai halatta gare shi ya dauki guntun naman ya guzuri ya ce bari mu gaba kuma a ci gaba da ci ba shine abin da ake nufi wala adil din kada ya wuce iyaka iyakar ya tsaya kan abin da zai tsare masa ransa in ya ci bai shiga matsalar yunwa ya mutu ba to bayan wannan kuma shikenan wannan yana daga cikin abin da malamai suka kawo na ka'idan nan da ake cewa ad-daruratu tubihu al-mahdhurat ko yawa larura tana halatta abin da aka haramta mahdhur da dha'u ba zalum ba yawa mahdhur ma'ana muharram mahdhur da zalum shi kuma abin da aka tsoratar bambanci su kenan to ad-daruratu tubihu al-mahdhurat da larura tana halatta a ci abin da aka haramta wannan ka'ida ce ta halatta malamai kuma suna amfani da ita sun dora hukunce-hukunce da dama a kanta duk inda aka samu larura amma dama matsalar ita ce fahimtar mutane ga me ake nufi da larura me larura wanda kin yi maganar nan da kai kwana uku ko hudu an ce akwai darurat akwai hajiyat akwai me kamaliyat menene daruriyat na balin katuno why is it to know no darura menene darurat yeme bai zama maka tilas ba? A'a. Ai, na'am. Ba Hausa nake so a fassara ba, garura a shar'ance a gun malamai. A gun ba Hausa ya ce larura ai shi fadi ne ma da ita. Yanzu nan zai halatta ma wasu abubuwan da ga nan sai ce malai larura sai kawai je kai. Yau abin da yasa dama na tsaya kenan mai magana akan me ake nufi da larura. Domin amfanin da muke da ita a Hausance ya wuce iyaka. Yau kawai dan karamin matsala daga kashi ga sai ce ai larura sai kawai ba komai a je ai. Menene larura a shar'ance a gun malamai in sun ce darura? Tayi. Wajibi. Yawwa. Duk abin da za a mutu in babu shi, shi ne ba larura. Kun fahimci wannan? Rayuwa ba wai ba za ta yiwu ba kwata-kwata. Za a gagara tafiyar rayuwa zai gagara. Shine ma'anar darura. Abinda rayuwa za ta tafi amma a cikin wahala shi ake ce mahaja. Mun gane? Abinda rayuwa za ta tafi cikin natsuwa babu kunci amma kyautatawa kanka ne ka yi shi shi ake ce makamaliyat ko tahsiniyat. Mun gane? Ashe kenan ba kowane gu ake amfani da maganar larura ba. Larura ita ce halin da za ka shiga ba wai kawai za ka sha wahala ba. Kaga mu Hausawa mun haɗe da darura da haja duk muka mene shi ma'ana ɗaya. Kawai mutum ya zai ga zai dan wahala sai ce ai larura ce. A'a. Darura ita ce duk abinda za a samu matsala matsananciya har a kasa rayuwa ta kasa gudana. Rayuwar ba za ta gudana ba. Ko ya zama da mutuwa ko kuma ƙuncin ya tsanani to wannan shi ake ce ma darura. Amma idan dai za a rayu to ba darura ba ce. Mun fahimci abu? Haka ashe kenan ba komai mutum zai zo ya halatta wa kansa ya ce ai larura ba ce. Yanzu abubuwa da dama yanzu ku duba abubuwan da ma'aikata yanzu suke ci na ƙarya a ofis idan kwashe dukiyar gwamnati a rarrabe aljihu sai a ce me yake son albarkar ofis ko? Yauwa har kai wa mutum magana sai ce ai waɗannan abubuwan yanzu sun zama ruwan dare a ko'ina har ma wani ya ta jasaro. Zuciyarsa za ta iya bashi wa ai ba kuma ce ai abin ma ya zama larura. Larura ina? Babu inda Allah ya ce ba za ka rayu ba sai da haram. Babu. Waɗannan su ne halayen kaɗan. In ka shiga cikin kana halin tafiya, idan misali yanzu kana cikin tafiya sai ka ga mushe, sannan sai ka ga wasu mutane ga wani gida, za ka iya zuwa ka roƙe su su ba ka ƙanzo ka ci, to haram ne ka je ka ɗau wancan mushen ka ci. An fahimci wannan? Yawwa, saboda kana da wata hanyar da za ka ci wani abin da zai rike maka ramak, wato rike maka rayuwarka, ranka ya tsaya bai mutu ba. Amma kawai ga abun haramu kai a ƙawata shi a bashi wani suna a ce menene, kamar da irin waɗannan suna da albarkar ofis da alheri, duba ku gani wannan alherin nan ya kamata a ce ma jiya mun faɗe shi a cikin alƙawlu ala llahi bi ghairi ilmi, saboda istilahi ne yanzu mutane suka zo suke amfani da shi. Allah madaukaki ya faɗi lafazin alheri a wurare da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin alheri, amma yanzu mutane in aka ce wai alheri ai ana samun alheri a aiki kaza, akwai alheri aiki kaza ko babu alheri. Ma'anar alherin shine fa kofar da za a bude maka yi cuta ko kuma ka rika kwasar kudin mutane ko kuma a rika baka rashawa. Dan Allah a rika jin tsoron Allah. Wannan abun wato kasancewar fa mutane suna yin abu kuma ya zama ruwan dare baya cikin abin da zai ace kawai shikenan sai koma daga haramun ya tashi zuwa ya zama halal. Kowa Allah zai tambaye shi akan dan me yace abu kaza wanda bai halatta ba gare shi. Yau akwai abubuwa da malamai suka yi ijtihadi a ce mata ummu bihil balwa ya zama ruwan daren an rasa yadda za a yi ma'ana, saboda an kakaba muku shi ba saboda ku kuke aikatawa ba, abu ne da ya zama tilas sai kun yi. Irin waɗannan malamai sukan zauna su tattauna su ga menene zai iya za a iya sauke shi, menene ba zai sauku ba. Amma haka kawai kana da damar dan kwangilan nan in ya zo zai baka ka ce a ni ba zan karɓa ba ko baka da baki, ko kuma in an raba an aje maka akan tebur in ka zo ka mayar ka ce a banda ni a ce ma dan tsaurin ra'ayi ko dan mai son aljanna. Haka za a gama, wato saboda abin namu ya ɓaci sai ga har ana gaya wa mutum sunaye marasa kyau saboda kawai ya ce shi ba zai saba wa Allah ba. Ya kamata mu kiyaye duk abin da dan adam ya sa a cikinsa fa, ranar tashin kiyama Allah madaukaki sai ya tambaye shi akai waye baka izini nawa ne ne kuma ta ina yazo maka anda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa dama dan adam ba zai gushe ba ranar tashin kiyama sai an tambaye shi akan al'amura guda biyar ko guda hudu daga ciki akwai me wa amalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa za a tambaye shi mutum akan dukiyarsa a ina ya samu ta kuma me yayi da ita ina ka samu bayan ina ka samu kuma me kai da ita ba komai ya halatta kai da dukiyarka ba duk da ka mallake ta ajiya sai Allah ya baka to idan kai din ma an haramta maka kai amfani da ita ta hanyar da bata dace ba ina ga kuma zaka dauko ta ta hanyar da bata dace ba ina fata mun fahimci abin nan a daina gyara abubuwa munanan amana ba su kyawawa suna sunaye waɗanda suke kyawawa ko sunan da yake mai dadin ji a komai a bashi sunansa rashawa sunanta rashawa sata sunanta sata ba albarkar office ba ba kuma alheri ba sharri ce ba alheri ba ce na fata mun fahimci wannan yau haka nan kuma mai cutar mutane a kasuwa dan kasuwa ne yayi algushi ya boye abu mai kyau yanzu mutane suna sayan dankali din nan a kasa dankalin a sa ɗan ƙanana can ciki a sa manya a sama mutum yana zuwa yana sauri a mota zai saya ya wuce nan da nan ya saya sai ya je gida sai buɗa sai ga ɗan ritsa an sa masa ritsa a ciki ɗan ƙanana kuma ya la'ana ya zagi yana da kuma haƙƙin ya yi haka wannan kuma zai sa rashin albarka a kasuwancin mutum ya kamata don Allah a ji tsoron Allah duk abin da Allah ya rubuta wa ɗan adam fa zai same shi na alheri a kasuwanci ko a aikin gwamnati ko a menene wallahi ba zai kufce masa ba in dai an rubuta a lauhil mahfuz cewa abu kaza zai zo wa wani yau zai ci dankali yau zai ci doya yau zai hada da kaza zai sha lemo iri kaza har haka fa da tafasil din nan wannan daki daki detail din nan kowanne an rubuta shi babu wani abu da ya faru ko da zai faru nan gaba a cikin mulkin Allah wanda Allah bai san da shi ba to an fada maka an rubuta cewa in har zaka samu abu kaza na duniya to zai ka same shi da duniya za ta hadu ka kaf gaba daya a ce a hana ka ba zaka same shi ba wallahi ba wanda ya isa sai ya zo maka ta kowace irin hanya ce ashe kenan dan me mutum zai gaggauta abinda ba nasa ba ya dauka dan me zai ce ya halatta ma kansa wannan an bashi a budget an tsara masa kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sannan ya shigar da wani abu wanda ba a sa shi a cikin wannan abun ba kuma ba na maslahar aikin wannan office din nasa bane wani abu ne wanda ya kwasa ya sa aljihunsa a ina aka samu wannan wannan ba shi da dalili kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan waɗannan al'amura Allah madauki ya ba mu damar kauce waɗannan abubuwa ya sa ya ƙara mana tsoron Allah subhanahu wataala ya kuma tsaftace mana dukiyoyinmu daga dukkan abin da yake haramun ne ko shubuha da dukkan abin da Allah bai yarda da shi ba ina ne muka tsaya yace wa innama yawa yace ghaira adin ne ko da yake cewa wa akala bi qadri ad-darurati fala yazidu alaiha shine yace fala ithma alaihi ai junaha to ba shi da wani kunci ba shi da zunubi a kansa in ya ce haka din wa idhar tafa'a al-janahu idan ko aka dauke kunci akan mutum ya zama mutum ba shi da laifi wa raja al'amru ila ma kana alaihi to shikenan lamari sai ya koma zuwa ga yadda yake wal insanu bi hadhihi alhalati shi ko dan adam a wannan hali ma'murun bil akli an umarce shi ne ya ci abin da yake babu wuce iyaka babu neman haram amma ya halatta ya ci saboda ya shiga kunci to sai koma kan wancan hukunci bal manhiyun an yalqa bi yadihi aw yulqiya bi yadihi ila tahluka haramun ne mutum ya jefa kansa zuwa ga da hannunsa ya jefa kansa zuwa ga wato abin da ke halaka aw wa an yaktula nafsahu ko kuma ya kashe kansa duk abin da ka san idan ka ci zaka halaka to haramun ne ka ci mun gane wannan domin daga cikin mushe ko irin waɗannan abubuwa akwai abin da mutum ya ci zai iya mutuwa to amma an haramta an halattawa mutum ne abin nan da zai cuce shi ya ci saboda kada ya mutu kaga wannan ma ya ƙara nuna maka ma'anar abin da ake nufi da larurar nan ko wannan mushen in an ci fa za a iya samun wata cuta amma me yasa aka halatta maka an halatta maka saboda cuta bata kai mutuwa girma ba to da ka mutu wanda ka ci ka dau cutar mun fahimci abin yawa za a iya samun kuma ma wanda ba cutar to amma ko da akwai cutar in kaga idan ka ci zaka rayu ba za ka mutu ba ko daga nan zaka je a samu likita kuma a nemi magani to wannan an halatta maka gaci kun ga wannan magana ta ƙara fito mana da magana mai ake nufi ma da larura mun fahimci abu Allah ya ƙara fahimtar da mu sai ki cewa fa yajibu idan alaihi al-aklu don haka a wannan yanayi ya halatta gare shi ya ci abincin wa ya asamu in taraka al-akla hatta mata to kaji kuma idan kana ganin mushin baka da wani abu da zaka ci sai shi kuma ka tabbatar da in baka ci wannan ba fa ga mutuwa zaka iya mutuwa to ka kicin ka mutu ka aikata haram Allah da tausayi yake kai ne fa zaka cutu zaka mutu to amma an haramta maka ka bar abin da zai cuce ka saboda kar ka mutu ka ci wannan abun koda da cuta dan kada ka mutu domin mutuwar ka din nan Allah baya son ta kun ga tausayi agun Allah mun gane wannan ashe kenan kuma mutun ya bar wannan mushin ya kici shi ma ya aikata laifi shi yasa akwai abubuwa da dama da suke shiga a karkashin wannan babi din yau da asubahi wani dan uwa na tambaya yana tambaya bugo yake tambaya ta wai wani ya je abinan training na soja a training na soja kuma da azumi za a dauki sojoji ya je kuma sannan ana yin azaba sosai a wannan training din to yanzu ya zai ya ki zuwa ne wanda zai iya sababa a kore shi ko kuwa zai iya aje azumi wannan malamai su suke istihadi akan wannan abu malamai sun yi istihadi akan masail irin wannan na dokar da tafi karfin ka ba yanda zaka yi da ita an halatta maka ka iya aje azumin ai training din daga baya ka rama azumin ka mun fahimci abu saboda maslahar al'ummar musulmi da take bukatar musulmi a soja tafi a ce kai kadai kawai ka zauna baka yi azumi ba ko an kore ka ma ba wanda ma ya san abu mun fahimci abin nan kai ka bar abun ko baka bari ba ma wani bai sani ba ina fata mun fahimci wannan amma ka daure ka hakura a samu irin ku wadanda wata rana in Allah madaukaki ya sa an samu wannan karfi zaka iya cewa to in azumi ya zo a daina training ba za a iya yin wannan ba yawa to amma idan ya zama cewa daga an je an sha wahala training din dan sanda training din soja sai ku zo ku bari shikenan sai wadanda ba musulmi ba su zo su shiga kuma ku duba ko abin da ke faruwa yanzu likici ne dan kadan zai faru kawai sai kaga an sami ana ta kakkashe musulmi ba dan komai ba saboda me saboda a cikin wadanda suke wannan da sojan da yan sandan da makamantan su musulmin ba yawa ne da su haka ne ko ba haka bane wannan bai kamata a ce a bata lokaci ma akan sa ba rashin azumin ka kai kadai kuma da niyyar zaka rama yafi sauki akan al'umma su shiga cikin irin wannan tashi wannan shine fiqhun da ya kamata mutane su rika lura da shi a lokacin da irin waɗannan mas'aloli suka tashi ba kawai mutun ya kalli abin a kashin kansa ba ya duba al'umma halin da za ta shiga idan wannan abin nashi yanzu misali ɗan a ce an tura ɗan jihar Jigawa su je su yi wannan training din wajen mutun 40 misali sai a ce 30 sun ce su ba za su bar azumi ba sun dawo a ce 10 kawai suka wuce su ma 10 wata ran ana wani abu a ce za a yi musu wani abu su zo su ce su ma sun yi fushi sun bari waye hasara ba jihar Jigawa ba mun kunce wannan abu kuma musamman jihar Jigawa duk musulmi kaga adadin musulmi ya ragu a cikin waɗanda za su zo su yi mana amfani wani lokaci wannan tunanin na cewa ko bai halatta a shiga wannan duk wannan zance ne na waɗanda ba daga addini suke magana ba amma daga san zuciya ake magana ina fata mun fahimci wannan abu amma magana ta ka'ida ta daidai ita ce ya kamata ko a ce ya wajaba lalle duk inda aka samu damar da za a dauki musulmi su shiga wata harka irin wannan ta gwamnatin tarayya da za a shiga soja ne na sama ko na ƙasa ko yan sanda mobile da makamantan su ka tsaya kana shawara kana tantama ma bai kamata ba ka kama hanya ka shiga kuma abinda za a yi maka duka kai hakuri akai zaka zo ka ji dadin abin daga baya al'umma kuma za su yi alfahari da kai daga bayan abin in ya auku Allah madauki ya kara tsare mana mutuncin mu a wannan kasa baki daya tayyib mu je inda yake cewa wa idhar tafa'ajjal mun ga wannan ko sai ce fa yajibu idan alaihi al-aklu wa ya'thamu in taraka al-akla hatta mata fayakunu qatilan li nafsihi zai zama kenan mutun ya halaka kansa ya kashe kansa yace wa hadhihi al-ibahatu wat tawsi'atu min rahmatihi ta'ala wannan halaccin da aka bayar da kuma rangume da yalwatawa rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadihi ga bayinsa fali hadha khatamaha bi hadhayn al-ismayn al-karimayn al-munasibayn ghayat al-munasaba dan haka ne ma shi yasa Allah madaukaki ya rufe ayar da wannan sunaye guda biyu wato masu karamci wadanda suka dace matukar dacewa kun ga idan dama Allah subhanahu wataala in ya fadi wani abu a cikin alqur'ani sai kaga ya rufe ayar da wani abu ko da wani suna nasa da yake da alaka da wannan abu ko yawa da ya fadi wannan magana cewa famanitturra ghayra baghin wala adin sai sai fala isma alaihi ko ba shi da laifi sai kuma yace inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kaga gafararsa da rahamarsa sune sunaye guda biyu da suke da alaka da wannan halin da ya mana cewa an yafe mana mu ci abin da yake a halin mushe ne ko kuma haramun ne in an shiga halin larura mun fahimci wannan yawa wannan zaka same shi a Qur'ani da yawa har kwanaki muna zancen irin wannan magana nake baku misali cewa duk inda ka duba a cikin Al-Qur'ani wannan shike nuna mana cewa sunayen Allah subhanahu wataala sunaye ne kuma suna da ma'ana sunaye ne kuma siffofi ne ba hannu ba ko ta kisa ba kwanaki wani lokaci wani balaraban kauye ya ji wani mutum yana karanta alqur'ani a suratu al-ma'ida inda Allah yake cewa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah karshen ayar menene wallahu me azizun hakim ko wata rana wani balaraban kauye sai ya ji wani mutum yana karantawa da ya zo maimako ya ce wallahu azizun hakim sai ya ce wallahu ghafurur rahim an ce was-sariqu was-sariqatu barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu jazaa'an sakamako bima kasaba saboda abinda suka tsuruta suka aikata da hannunsu ko nakalan azaba ce kuma minallahi nakalan azaba minallahi kaga a zo a ce azaba kuma a ce wallahu ghafurur rahim da balaraban kauye ji wannan sai ce kai ban Allah wannan magana ta waye sai ce magana Allah ce ce a wannan ba magana Allah bace kai dai sake ka sake waiwayowa yace magana Allah sai man yace sake karantawa ya sake karantawa ya sake maimaita kuskura sai ce ani ban yadda baje ka bincika ya bincika sai ce kai ba haka aka ce ba ashe ayat ta kare ne da wallahu azizun hakim sai ce yawa wannan fa jahili ne balaraban kauye sai ce wannan hankali zai dauka in an yi zancen azaba sai a ce wallahu azizun hakim yawa saboda zancen azaba ake azaba Allah madaukaki yana da izza da buwaya don haka shi yasa yayi hukuncin wannan abun ma'ana azza fa hakama fa qata'a yawa saboda yana da buwaya ne shi yasa yayi hukuncin cewa in an yi sata a yanke hannu amma ka ce a yanke hannu kuma a ce ghafurur rahim ba daidai bane mun fahimci abun tare da cewa Allah din ghafurur rahim din ne kuma azizun hakim din ne amma wannan ya nuna mana lalle a rika fahimtar karshen ayoyin nan duk inda Allah ya fadi wani suna to yana da alaka da abin da ya fada mun fahimci wannan yau dan haka nan da yake cewa fala isma alaihi wallahu ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim lalle yana tabbatar da cewa Allah madaukaki ya fadi wannan abu kuma da munasaba sosai ya kuma dace dama magana Allah ba sai ka ce mata ta dace ba babu inda Allah ya faɗi abin da bai dace ba yawa amma hankali ya kama kaza ya dace da kaza kaza ma ya dace da kaza kamar yadda wancan ya lura hankalinsa bai kama abin da ya saba wa abin da Allah madaukaki din ya faɗa ba mun fahimci abin yawa shine sai yake cewa faqala inna allaha ghafurur rahim walamma kana alhillu mashrutan bi hadaini shartaini yayin da halaccin nan ya aka shardanta shi ma'ana cewa ya halatta ka ci abin da yake haramun ne sawa'un mushe ne ko jini ko kuma naman al-khinzir wannan halaccin me sharuɗansa sharuɗa guda biyu ne ko ghayra baghin wala adin babu neman halal babu kuma wuce iyaka in ka samu ma'ana babu neman cin haram a zuciyarka sannan ma'ana ba dama ka zo ne dan kana neman ina haram ba sai ka samu wannan mun ga wannan shine baghin ba kuma ka samu ka ci ka wuce iyaka ba in an yi wannan shine adi to waɗannan sharuɗan guda biyu yayin da aka sanya su yace wa kana al insanu fi hadhihi al halati rubbama la yastaqsi tamama al istiqsa fi taqiqiha kila kuma dan adam ya zama ba zai iya kaiwa mutuka wajen cika waɗannan sharuɗan guda biyu ba akhbara ta'ala annahu ghafur sai yasa Allah madauki sai ba da labari ya ga mun cewa to shi mai gafara domin idan ya zama ka ci abin da aka halatta maka me ya kawo zancen an gafarta maka ai ba kai laifi ba ko sai nake ku binin ku hango me yasa aka ce ghafurur rahim din Allah in ba cewa aka idan mutum ya samu mushe ya ci ba in akwai larura fa man ittura ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim duk wanda ya kuntata ya shiga kunci ya samu damuwa cikin larura zai iya halaka mun fahimci wannan a ya zama cewa in bai ci ba zai mutu aka ce to ya ci amma da sharadin ya zama ghayra baghin shi ba dama ba neman haram din yake ba na biyu bai wuce iyaka ba wajen cin abin da aka ce ya ci ma'ana ya ci ya bar shi anan kada ya dauka tafi da shi ya gujili a hanya mun gane wannan sharudan guda biyu to idan mutun ya ci tare da waɗannan sharuddan menene fala ithma alayhi babu laifi a kansa to shine malami yake so ya ce mana me ya kawo kuma a ce inna allaha ghafurur rahim in ka ci abin da aka halatta maka ka ci in ka ci abin da aka halatta maka ka ci ai ba kai laifi ba ko dan haka zancen kai zunubi an gafarta maka bata zo ba me yasa to aka faɗi inna allaha ghafurur rahim saboda ba kowa ne zai iya kula yaga waɗannan sharuɗa din ya mai da hankali akan su ba sau da yawa kawai in ya samu kunjin nan da nan sai ga ya samu kawai abin da yake so shine kawai ya ci abin da zai ci to in an samu kuskure waɗannan sharuɗan an samu matsala akan su to Allah zai gafarta maka mun gane abin ma'ana da za ka ci ba tare da waɗannan sharuɗan ba sai kai kuskure ka ci mushen ba tare da waɗannan sharuɗan ba akwai kuncin amma kuma sai aka sami baghiyun kadan ko aka sami kai guzuri din da aka hana ka to Allah zai gafarta maka kun gane abun yawa to shine sai ke cewa kama anna ina ne yawa sai ke cewa rubbama la yastaqsi tamama al-istiqsa'i fi tahqiqiha akhbarat ala annahu ghafur fa yaghfiru lahu ma akhta'a fihi fi hadhihi al-hal kagani Allah zai gafarta masa abin da ya kuskure a cikin sa a wannan yanayi khususan wa qad ghalabat ad-daruratu musamman ma cewa darura ce ta rinjaye shi wa azhabat hawasahu al-mashaqqa kuma sannan kunci da tsanani ya tafi da hawas din sa me hawas hanyoyin jinsa na ilimi abubuwa guda biyar da ta nan muke samun ilimi da me da gani ko da ji da sansanawa da ɗanɗano da kuma taɓawa su ne alhawasul khams mun gane wannan ai idan mutum tsanani ya kai masa tsanani waɗannan ba sa aiki sai ya zama ba zai tuno sharuɗan nan guda biyu ba yana ganin mushe nan kawai zai hau kansa ya kama ci yana sawa tunanin akwai sharaɗi ba sharaɗi bai cika zuwa masa ba saboda dama idansa a rufe yake shine ma'ana al-mashaqqatu azhabat hawasahu wato tsanani da kunci da ya shiga ya tafi masa da hanyoyin samun iliminsa gaba ɗaya don haka kenan zai iya aukawa cikin laifi wajen cin wannan abin da aka halatta masa ɗin sai ya ci shi ba tare da sharaɗi ba to Allah ya gafarta Allah da rahama yake yace wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala al-qa'idati al-mashhura wannan na fade shi a cikin wannan ayar akwai dalili akan ka'idar nan sananniya wato ad-daruratu tubihu al-mahdhurat fa kullu mahdhurin duk wani abin da yake haram ittarra lahu al-insanu wanda dan adam ya kuntata ya zama ya tilasta zuwa yi amfani da shi faqad abahu lahu al-maliku ar-rahman to sarkin nan mai rahama ya gafarta masa shi ya halatta masa kai falahu alhamdu washukru awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina to godiya da yabo su tabbata ga Allah da farko da kuma ƙarshe a zahiri da kuma a ɓoye saboda wannan ni'ima da yi wa bayinsa akan wannan yanayi kuma nan ina ga ya kamata mu tsaya insha Allah Allah kai mu gobe sai mu tashi aya ta 174 din mu ji abin da ke cikin ta na abin da shafi hani akan boye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa akhir da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da ma ba tambayi a muku ai ba ku bani ba ko yawa babu ɗai in akwai kuma kawo sai a tafi da su yawa ɗai subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk